sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nigeria kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suka so suna iya dandangula voahausa.com akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakub Makeri. Muke farin cikin sake jan rigaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku cewa mun tattauna da kakakin majalisar dokokin jihar Kano, Honorable Kabir Alhassan, lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Sai kuma ku ji yadda gidauniyar Festula ta taimaka wa wasu mata masu fama da cutar yoyon fitsari da sana'a da kuma jarin yin wannan sana'a. Kana mu kawo muku tattaunawa da abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu yayi da gwamnatin jihar Adamawa da ya kawo muna ziyara shi ma a nan sashen Hausa. Amma fa duk waɗannan sai ku yi cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Manzo musamman na Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Yemen ya bada sanarwar tsagaita wuta na tsawon awa 72 wanda zai fara aiki daga daren gobe Laraba. Bayan da ya samu amincewar dukkan bangarorin kasar da suke rigima da junansu, Ismail Old Sheikh Ahmad ya ce tsagaita wannan tashin hankalin zai fara aiki ne da ƙarfe 8:59 na daren gobe Laraba agogon Yemen, kuma kila za iya ƙara lokaci bayan kwanaki uku farko. Wannan sanarwar ta biyo bayan kira da wani da wakilan kasashen Amurka da na Burtaniya da na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi ga ɓangarorin masu hannu a cikin rikicin na yakin basasan ƙasar wanda aka ɗauki shekaru biyu ana yi, su yarda da su ma'aiwatar da shirin tsagaita wuta da suka ce za su fara 'yan kwanakin nan.
Su ma sojojin Rasha da na Siriya sun shirya dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i 8 don ba da damar shiga da kayan agaji a birnin Aleppo na Siriya a ranar Alhamis, inji ministan tsaron Rasha da yake zantawa da manema labarai jiya a birnin Moscow. Mai magana da yawan ma'aikatar tsaron ta Rasha, Lieutenant General Sergey Ryzkov, ya ce rundunar mayakan Rasha da Siriya za su saurara faɗan daga tsakanin ƙarfe 8 na safe zuwa ƙarfe 4 na rana a ranar 20 ga watan Oktoba a yankin Aleppo, don ba daman fidda fararen hula da masu ciwo da waɗanda suka samu rauni daga yankin. Sai dai duk da hakan, Amurka da wasu ƙasashen Turai suna zargin Rasha da Siriya da aikata kisan kiyashi, amma jami'an Rasha sun musanta wannan zargin. Mayakan Rasha da na Siriya sun share makonni suna ta sakin ruwan bamamai a kan ɓangaren da 'yan tawayen suke a birnin Aleppo, daidai lokacin da shugaban Siriya Bashar al-Assad ke ƙoƙarin ƙwace ikon birnin da a da can yake cike da hidimomi na kai da kawowar jama'a kafin jama'a su fara yi wa gwamnati bore a cikinsa kamar shekaru 6 da suka gabata.
Ana sauraron wa'innan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin Kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-hare da sojojin Iraki suka fara kaiwa, wanda aka daɗe ana hasashen kaisu domin sake kwato birnin Mosul da ke arewacin ƙasar, wanda ya daɗe hannun ƙungiyar ISIS. Shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani a wani taron 'yan jarida da aka nuna a tashoshin talabijin jiya Litinin ya ce an yi nasara aƙalla kilomitoci 200 a cikin kwana ɗaya kacal da fara wannan ɓarin wuta. Wannan dai shi ne farmakin soji mai ƙarfin gaske tun bayan da rundunar Amurka suka fice daga ƙasar shekaru 5 da suka wuce, sai dai wannan hare-haren ya janyo fargaba a kan lafiyar dubban fararen hula da ke zaune a yankin. Wannan yunkurin sojan na 'yantar da birnin Mosul daga ISIS na haɗin gwiwa ne da ya haɗa hancin rundunonin sojan Kurdawa da 'yan sandan tarayya da mafarautan Sunni da kuma mayakan Shi'a.
Jami'an 'yan sandan Ghana suna shirin ganawa da shugabannin Musulmai a cikin wannan mako a ƙoƙarin da ma'aikatar 'yan sandan ke na ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar zaɓen don tabbatar da gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu lami lafiya a ranar 7 ga watan Disamba, in ji kakakin rundunar 'yan sandan Ghana, wato Sefas Atta. Sefas Atta ya ƙara da cewa akwai wasu ƙarin masu ruwa da tsaki kuma da 'yan sandan za su tattauna da su kafin a yi zaɓen. Waɗanda 'yan sandan suka riga suka tattauna da su ko sun hada da shugabannin hukumar kafofin yaɗa labarai ta ƙasa da majalisar zaman lafiya ta ƙasa da kungiyar Krista ta Ghana da kuma wasu kungiyoyi na cikin jami'an siyasan ƙasar.
Kungiyar mai yawan tudan tsilili ta duniya WikiLeaks ta faɗa jiya Litinin cewa wata gwamnati ta wata ƙasa tana ƙoƙarin tsinke hanyoyinta na sadarwa na yanar gizo na shugabanta da ke gudun hijira a halin yanzu Juliana Assange. Daga baya ne kuma WikiLeaks ta fitar da wata sanarwa ta daban a kan shafinta na Twitter a yammacin jiya tana cewar ta ɗaukar wa shugaban nata Assange wani mataki na wucin gadi don ci gaba da gudanar da ayyukansa yayin da ake ci gaba da yake ci gaba da zaman nema wato mafaka kenan a ofishin jakadancin kasar Ecuador da ke birnin London inda tun shekarar 2012 ya shiga don gudun kada a kama shi. Yanzu haka kuma wato hukumomin kasar Sweden suna ci gaba da kokarin hannunta a Assange da wato dan asalin Austria mai shekaru 45 a duniya ga wasu kasashe na duniya da ke neman sa kan ainihin wato laifi na jima'i.
Madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar labarin buɗe taskar da tattaunawar da muka yi da kakakin majalisar dokokin jihar Kano Honorable Kabir Alhassan Roro lokacin da ya kawo ziyara a nan sashen Hausa kwanakin baya, kuma na tambaye shi ne sautari ba su fa yin abin da mutanen da suka zaɓe suke yi ba, abin da ya sa ma jama'a ke ce musu 'yan amshin shata, ko me zai ce game da wannan kalami da jama'a ke yi? Shi ne sai ya fara bayani.
Katan su al'umma kullum waɗansu abin da suke so su ji ana sa'insa tsakanin gwamna da kuma 'yan majalisa, amma idan dai kowa zai tsaya akan aikinsa kan doka, ai babu wata takaddama ga aikin ɗan majalisa da tsarin mulki ice ga aikin da ɓangaren dattawa za ce. Saboda haka in ka ga ana zaune lafiya to wani bai shiga haƙƙin wani ba, amma su kullum kuma aka ga ana wannan al'umma abin da suke ce an nama aikin shata, abin da ake so a ji ana rigima ko ana za a cire gwamna ko ana za a cire shugaban majalisa, a ganin mutane wannan shi ne ba aikin shata ba. Amma ni abin da na ɗauka ai tafi ai aiki tare, tunda da kullum tsarin mulki ake aiki, ka san aikinka a matsayinka na zababban gwamna, ka san aikinka a matsayinka na ɗan majalisa ko shugaban majalisa, za ka ga ana aiki uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda mu a jihar Kano tsakaninmu da mai girma gwamna ba mu da matsala ko muna aiki kafaɗa da kafaɗa, kuma wannan shi ne ya haifar da ɗumbin ci gaban da ake gani ana samu a jihar Kano, musamman ta hanyoyi na karɓar haraji, kuɗin shiga da kuma dukkanin ayyuka na rayuwar ƙasa.
Wani batu da ke nasaba da Kano shi ne gwamnatin ta gabaci wannan da kuke, wato gwamnatin rashin Rabiu Musa Kwanko su ba shakka ta yi aiki bakin gwargwadon hali, kuma ta rubuta duk inda yawancin ayyukan da aka yi an sassa sunayen gwamna ko kuma takensa na cewa kwankwasiya, amma sai ga shi gwamnatin yanzu ta bi tana gogogewa kuɗi aka sa waɗannan sunayen, ba wa ganin hasara ne kuma a sake sa wasu kuɗi ana goge wannan sunan? Ba ku ce komai game da wannan ba?
To na farko dama dai tun farko ba daidai ba wajen sa sunayen kungiya ko kuma wani gari a cikin kadarori na gwamnati, domin dukkan abin da ka sani da kuɗin al'umma aka yi shi, kuma wannan ya sa majalisar dokoki ta jihar Kano ƙarƙashin jagoranci na ta zauna ta yi ƙuduri kuma ta kira ga gwamnati a tabbatar da cewa guraren da aka yi an goge, kuma shi kansa mai girma gwamna na yanzu ba a yarda ya rubuta sunan garinsa ko kuma sunan wata ƙungiya tasa. Haka ma duk wani gwamna da zai zo majalisar dokoki ta yi hani da a ci gaba da wannan domin kadara ko kuma duk wani aiki da mutum yi da kuɗin al'umma yi, saboda haka a bar mu al'umma abubuwansu. Kuma abin daɗi shi ne wata babbar kota a jihar Kano ta yanke hukunci, domin dama wannan al'amari akwai waɗansu 'yan kishin ƙasa mutanen Kano da suka kai gwamnatin tsohon gwamna mai girma Rabiu Musa Kwanko su ƙara a kan yanayin yadda ake rubuta sunayen wannan ƙungiya tasa a kan kadarori na gwamnati, wadda Allah cikin ikonsa na nan America aka yi min waya aka ce babbar kotun jiha ta yanke hukuncin hana wa da kuma tabbatar da cewa a soke kuma a goge dukkan irin waɗannan sunaye ba ma na konkusiya kawai ba idan ma na da wata kunya da aka yi lalle ya zama wajibi kotu ta hana kuma da ma can majalisar dokoki ta yi hani akai
to kakakin majalisar dokokin jihar Kano kenan a lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa bari mu shakata da wannan kafin mu ci gaba
annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun da jirgin binne yamani shi jirgin binne ingila to ja kada da italiya in yi dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga Badshu ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kaliya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da ayan talakawa an kai watan watan ayin in kun tuna domin su za su rike ƙasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris ga ambassador America akwai ambassador Russia akwai ambassador Italy ga ambassador Mexico akwai ambassador Holland akwai ambassador German ga ambassador
Allah ya jikan dan maraya a can jihar Jigawako an taimakawa mata ne masu cutar yoyon fitsari da sana'a ga Mahmud Ibrahim kuri da ƙarin bayani cikin wannan rahoton
fisila ko kuma yoyon fitsari yakan faru ne ga mata a lokacin da suka zo haihuwa suka dade suna shan wuya a wajen haihuwa nan ba su haihu ba saboda dan nan yafi karfin su dan haka a lokacin da suke shan wannan wahala dan nan aka fito da shi ko da ƙyar ne ko ta wahala ko ta yaya ba da tare da ai musu operation ba to mafitsarar su takan dan huje idan ta huje sai ta rika yoyo kamar tukunya ko kuma duburar su ta dan huje wanda idan ta hadu da wannan duburar ta huje ita kuma za ta rika yoyon kashi duk ana samu ga ya mace ba komai yake kawowa wannan ba saboda auren wurin nan auren da yarinya kwankwasanta bai kwari ba balle ta iya dauka ciki balle har ta haihu yarinya ce ita ma kanta na biyu abinda yake kara kawo yoyon fitsari shine mace ba za ta je asibiti ba ta yo antenatal clinic ko awon ciki
Haji Aladi Ibrahim dan Sura kenan kwamishinar mata ta jihar Jigawa Najeriya ce ke kan gaba a jerin kasashen duniya da mata ke fama da lalurar yoyon fitsari wani binciken masana ya nuna kimanin mata 400 zuwa 800 ne ke fuskantar wannan cuta a Najeriya yayin da mata 12 zuwa 20 ke kamuwa da ita a kowace shekara kuma kashi 90 cikin 100 na adadin su ba sa samun kulawar da ta dace daga jami'an kiwon lafiya Binciken ya nuna kashi 85 cikin 100 ne yawan masu dauke da cutar a Najeriya sun fito ne daga yankin arewacin kasar. Gidauniyar Pestula Foundation na daga cikin kungiyoyin da ke aiki da hukumomin Najeriya a matakan tarayya da na jihohi wajen tallafawa masu fama da wannan cuta. A baya-bayan nan gidauniyar ta warkar da mata guda 100 a jihar Jigawa kana ta koyar da su sana'o'in dogaro da kai tare da basu kayayyakin gudanar da sana'ar su. Malam Isa Musa wanda shine babban jami'in da ke lura da ayyukan gidauniyar ya ce za su sanya idanu sosai domin ganin cewa matan sun haɓaka sana'o'in yadda ya kamata.
Allah ya tara mu a wannan guri domin mu yayi mata guda 100 da suka zauna zaman wata biyu anan suka koyi sana'o'i daban-daban. Kuma za mu bi dukkanin waɗannan mata 100 domin mu tabbatar sun tsaya sun rike sana'o'in da suka tsaya.
Matan da suka ci gajiyar wannan tallafi kuwa na cewa
Zainab Babu na gode madalla Allah ƙara buɗi Allah kaɗe hawa Allah kaɗe tsatsayi da asara mu kuma Allah ƙara mana lafiya.
Uzai Banu ina godiya da yake ba mu wannan kyauta sai da Allah ƙara mai buɗi gode madalla.
Amina ai Allah saka da alkhairi wallahi na samu lafiya mun gode Allah saka.
Bincike da ya nuna kungiyoyin sa kai na ƙasa da ƙasa na taimakawa a cibiyoyi daban-daban a Najeriya domin ceto matan da ke fama da wannan lalura ta yoyon fitsari. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
To a gaida Mahmuda, yanzu haka gwamnonin arewacin Najeriya su 19 suna gudanar da taro a nan Amurka, kuma gwamnan jihar Adamawa Jibril Bindowa ya zarci sashen Hausa inda suka tattauna da sahabu Imam Aliyu akan batutuwa da dama. Sahabin kuwa ya fara tambayar sa ne ko ina alfanun wannan taro ga jama'ansu na can gida Najeriya.
Eto, insha Allah wannan taron za a samu nasara domin su ma gwamnatin kasar nan wato gwamnatin Amerika suna ga kokarin da shi shugaban kasar mu yake especially abin da ya shafi tsaro. So na tabbata wannan taron ba zai zama irin na da ba domin sun ga yadda shi shugaban kasa is highly committed akan ya tabbata an samu zaman tsaro kuma su ma na tabbata suna so su yi rawan ganin su a cikin yadda za su gani cewa dai an taimaka hanyar tsaro da kuma shi maganan IDPs din nan.
Haka a jihar Adama akwai irin waɗannan sansanoni na yan gudun hijira, wani hali ake ciki akwai koke-koken karancin abinci akwai koke-koken damuwa dai ainuwa irin waɗannan wurare. Me ya bambanta wannan sansani da ke jihar Adamawa da waɗanda suke wasu wurare inda ake yawan koke-koke?
Eto, alisa abu kaima mutumin Adamawa ne. Alhamdulillah, domin Adamawa dai ba irin wannan koke-koken na rasa abincin da za a ci ba. Domin ko sallan da ya wuce ma bayan muka tashi Idi, duk komishinoni na da ma'aikatan gwamnati gabaki daya a wajen IDPs muka yi sallah muka ci abinci da su kowa in ka gani. Alhamdulillah, duk yara dai kankanana domin shi IDPs nan yawanci 60-65% yara ne da mata waɗanda kuma iyayensu gabaki ɗaya wato ubanninsu duk an kashe su da sauransu. To alhamdulillah Adamawa dai babu wannan kokokin, amma dai muna kokari ne da federal government da suke taimaka mana a state ɗinmu mu tabbata cewa sun samu abinci kuma masha Allah bamu da wannan matsala mu a Adamawa.
Galibin waɗanda suke waɗannan sansanoni na jihar Adamawa yan jihar Adamawa ne ko kuma daga jihohi makwabta suka fito?
Kusan zan ce 95% wato 95% dai mutanen Borno ne, mutanen Gwaza da kuma Bare-Bare. So amma ba yan Adamawa ne ba, amma duk dai tunda yan Najeriya ne kuma yan arewa ne dole ne akwai haƙƙi akan mu lura da su wanda kuma muna yi.
Na yi ma wannan tambaya saboda idan akwai yan Adamawa a ciki zan tambaye ka yaushe za su koma gidajensu?
Yawanci akwai yan Adamawan sun shiga sun koma wato suna zama ana kiransu host community, suna zama da yan uwa a cikin gari haka, amma ba su iya koma wajensu ba domin har yanzu shine roƙon da muke kullum muna so a gera musu gidajensu, makarantunsu da kuma asibiti da masallatai da churches da sauransu. Har yanzu dai akwai matsalan wannan, shi yasa ba su iya koma can gida ba.
Amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka, ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba to Allah zai ya saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka, adalcin nan a bayyane.
To madalla yanzu kuma mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Niger ga su lamun mun barma.
Shirin jaridun zai soma da jaridar Le Horizon wacce ta ruwaito cewa matsalar tsaro ta fara kamari a jamhuriyar Niger inda a yan kwanakin nan ake huskantar miyagun harhare duk wada matakin jibge sojojin kasashen yammaci da kuma shawagin da jirage masu sarrafa kansu ke yi a sararin samaniyar kasar. Jaridar ta ce abin na da matukar daurin kai idan aka yi la'akari da yadda yan bindiga suka hallaka jami'an tsaron Niger 22 a farmakin da suka kai da rana kiri-kiri a sansanin yan gudun hijirar Mali da ke kauyen Tazalit a ranar 6 ga watan Oktoba, kuma da alama abin bai tsaya nan ba. Le Horizon ta aza ayar tambaya, shin gazawar jami'an tsaro ke haifar da wannan matsala ko kuwa akwai waɗanda ke tsegunta wa 'yan ta'adda game da tsarin aikin tsaro a Niger? Jaridar La Rue de l'Histoire ta bayyana gano wani sabon salon fasa kwabrin man fetur daga Niger zuwa Nigeria a dawo Niger. Jaridar ta ce wasu 'yan wayanta sun bullo da wata sabuwar dubara ta sarandan man fetur din da ainihinsa matatar da magaram ke sayarwa wasu 'yan kasuwa da aka sauwaƙe wa biyan haraji, abin da ya sa suke sayan kowane lita a kan dala 38 na sefa domin sayarwa a Najeriya a ƙarƙashin wata yarjejeniyar musamman. Yau an waye gari idan suka cika tankunansu daga matatar ta Soraz sai su nufi Najeriya, maimakon su sayar da shi a wannan ƙasa sai su juyo zuwa Nijar ta ɓarauniyar hanya inda kowane lita ke dala 100 da dala 8 na sefa. Jaridar Le Republican cewa take farashin iskar gas ya yi tashin goron zabi a kasuwannin kasar Niger, inda tukunya mai daukar kilogram 12 ta haura jika 5 na sefa, sabanin farashin da aka sani a hukunce, wato jika 3.5 da dala 50 na sefa. Kuma ba wanda ya fito yi wa jama'a bayani akan wannan sabon farashi. Le Republican ta ce muddin gwamnatin ta Niger na son cin nasarar yaki da sana'ar sayar da itacen da ta kaddamar, to ya zama wajibi gare ta ta sake farfado da ma'aikatar sa ido akan farashin kayayyaki a kasuwanni. Bari mu kulle sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa an cafke wasu littattafai da alkaluma a hannun wani dan Niger da ke kokarin shiga birnin Bouake na kasar Cote d'Ivoire da su. Jaridar ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da ake cikin binciken wata motar jigila kilar bus inda aka bankado wasu kwalaye shake da littattafai daga jamhuriyar Niger. Da alama waɗanda ya kamata a raba wa ɗalibai ne aka shakwana da su. Nan fa jami'an tsaro suka shiga neman mai kaya, can sai wani fasinja ya ce nasa ne. An jima ana kace na ce tsakaninsa da jami'an tsaro, sai da ya biya tarar jika 700 na sefa, in ji jaridar Le Monde aujourd'hui. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Suleimana, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Kaifin Hausa na muryar Amurka. Muna na Yusuf Abdulhamid wanda aka fi sani da dan biyo karamar hukumar kasuwar local government Yobe State. Ni dai sako na shi ne game da cece-kuce da ake yi akan Aisha Buhari ta yi magana akan gwamnatin mijinta. Game da mutanen da suke morar gwamnatin a cikin 100% 70 aka zuba 30 suna nan suna zirga-zirga a cikin ƙasa ba su samu madafin iko ko kuma wani guri da za su ci abinci a gwamnati ba. Gaskiya ne maganarta. Don ra'ayu ba zai yi a zaɓi mutum a ce yau ɗan jam'iyyar adawa yana ofis wanda ya bi ka gari-gari state-state ya kwana daga ci mulki ya tashi daga ina za ka a ranka Buhari ina ka dawo Buhari, kuma a ce yau ko ƙofar gida ba zai leƙo domin a ce yana morar gwamnatin nan ba. Gaskiya ne maganganun ta, kar a mata mummunan fahimta. Kuma
assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya, matsalolin da muke fuskanta a yau muna girban sharrin da gwamnatocin da suka gabata ne suka shuka mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana sayan ɗan takara da dugun daji tambon local government Sokoto state. Ga Allah sashen Hausa na muryar Amurka, ina son ku yi sanin sakuna ga uwar gidan shugaban ƙasa ta tuna hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi alheri ko ka yi shiru saboda maganganun da ta yi gaskiya bai cancanci ake ta yi irin su ba ko ba wai matar shugaban kasa ta ko wata jihi gida ce ake ta yi irin su ba.
Assalamu alaikum ya Amurka da magana kuma da shugaban da gudu mai rariya da ya gurbace da ya kama kuma gari ya tara ban Najeriya. Muryar Amurka na sun bayyana ra'ayina a kan abin da Aisha Buhari ta yi bayani a kan gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari. A gikanin gaskiya wannan abin da ta fara bai zauna da mamaki ba hanyar da Najeriya take ciki amma kuma ya ba mu kunya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Alhaji Abubakar Gaman da shugaban masu sana'ar kifi na tafiyar caji. Da Allah abin da nake so in jawo hankali hukumar jami'ar Usman Danko biyu da ke Sokoto akan wannan matsala na wannan bawan Allah da ya yi gasa da Qur'ani kuma aka musanya sunansa da wani abin kira a nan shi ne wannan ba abubuwa ne wanda aka saba can da yi.
Assalamu alaikum muryar Amurka, sunana Babba Haruna Damba Habaji Bajo garkuwar kungiyar muryar Talaka. To alhamdulillah da farko ina taya iyayen yaran Tibok 21 murnar yin ido hudu da ƴaƴansu. Hakika bakin cikin su ya yaye saboda babu abin da ya fi muni a ce kana da ɗa amma kuma ba ka ganin shi ko kuma ka rabu da ganin shi lokaci mai tsawo. Hakika mutum zai so ya kashe duk abin da yake da shi domin ya san wani irin hali ɗansa yake ciki. To alhamdulillah muna roƙon Allah ya sa kuma sauran ma su samu su dawo gaban iyayensu.
Madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Mazan musamman na Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Yemen ya bada sanarwar tsagaita wuta na tsawon awa 72 wanda zai fara aiki daga daren gobe Laraba. Bayan da ya samu amincewar dukkan bangarorin kasar da ke rigima da junansu, Ismail Old Sheikh Ahmad ya ce tsagaita wannan tashin hankali zai fara aiki ne da karfe 8:59 na daren gobe Laraba agogon Yemen, kuma ya ce kila za a yi karin lokaci a kan kwanaki ukun farko. Wannan sanarwar ta biyo bayan kira ne da wakilan kasashen Amurka da Burtaniya da na Majalisar Dinkin Duniya suka yi ga bangarori masu hannu a cikin rikicin yakin basasa na shekaru biyu wanda suka yarda da soma aiwatar da shirin tsagaita wuta da suka ce zai fara aiki nan da ƴan kwanaki. Su ma sojojin Rasha da na Siriya sun shirya dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i 8 don ba da damar shiga da kayan agaji a birnin Aleppo na Siriya a ranar Alhamis, in ji ministan tsaron Rasha da yake zantawa da manema labarai jiya a birnin Moscow. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Rasha Lieutenant General Sergei Roskoy ya ce rundunar mayakan Rasha da na Siriya za su saurara da faɗa tsakanin karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na rana a ranar 20 ga wannan watan Oktoba a yankin Aleppo don ba da damar fidda fararen hula da masu ciwo da waɗanda suka samu rauni daga yankin. Shugabannin Kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-haren da sojin Iraki suka fara kaiwa wanda aka dade ana hasashen kaisu don sake kwato birnin Mosul da ke arewacin kasar da ya dade hannun kungiyar ISIS. Shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani a wani taron yan jarida da aka nuna a tashoshin talbijin jiya Litinin ya ce an yi nasara akalla kilomitoci 200 a cikin kwana ɗaya kacal da fara wannan barin wuta. Jama'an sanda a Ghana suna shirin saduwa da shugabannin musulmi a cikin wannan mako a kokarin da ma'aikatar 'yan sandan ke yi na ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe na ƙasar don tabbatar da gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu lamun lafiya a ranar 7 ga watan Disamba, in ji kakakin rundunar 'yan sandan Ghana Sefas Ata.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Baba Yakub Makiri da ya taimaka min domin gabatar da shirin. Sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyanmu, injiniya Charles Hall, ni Ladan Ibrahim ke cewa, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Sai an ji mu.